Ganan birnin Washington DC, Salo Garba ke farin cikin gabatar da shirin da rashin ta yi, shirin da ke faɗakar da ku akan harkokin kasuwanci da haɓaka tattalin arziki. Yau shirin zai bar ku da abokin aiki Sahabo Aliyu Imam, ku je firar da ya yi da Alhaji Abubakar Badaru, gwamnan jihar Jigawan Najeriya. A cikin firar sun taɓo batutuwa da dama, kama daga ayyukan gine-ginen da gwamnati ke yi a cikin ƙasa zuwa ciwo bashi domin bunƙasa tattalin arziki, har ma da batun alaƙar da ke akwai tsakanin Najeriya da ƙasar China. Ga yadda firar ta kasance.
Alhaji Abubakar Badaru, bashi musamman Najeriya za ta karɓi aka ce kusan dala miliyan 300, saboda a kafa cibiyoyin ilimin fasaha na na'urorin kwamfuta da sauransu. Masu sukan lamiri a Najeriya na cewa don me Najeriya za ta karɓi waɗannan basussuka alhali ba da jimawa nan ba ne aka maido mata kuɗaɗe daga ƙetare wanda ake zargin tsohon shugaban ƙasa General Abacha aka sata daga Najeriya aka ja ka adana a wajen. Me yasa ba za a yi amfani da waɗannan kuɗaɗe ba sai Najeriya ta karɓo bashi? Me za ka ce kan haka?
To ana ta yi kamar yadda ka sani, ko kwanan nan an sa gwamnonin jihohi sun amince daga kuɗin da aka ajiye na mai ya ɗauki dala biliyan ɗaya a sai makamai. Bayan wannan akwai dala biliyan 650 wanda aka yi da ba sabirin Wolves Bond domin su gina hanyoyi, wanda har sun fara ɗaya daga cikin hanyoyi da take arewa ita ce ta Abuja zuwa Kano da za a buɗa data a ƙara girmanta. Wato buƙatun ne na Najeriya suna da yawa. Duk abin da ya shigo ana ƙoƙari a sa shi domin sanin kanka ne Sahabu, tattalin arziki ba zai ginu ba idan babu tsari mai kyau na sufuri, babu tsari mai kyau na shi kamar abin da ake faɗa na information technology ɗin. Abubuwanmu na gona ba za su iya tafiya su je port ba a tura su wasu ƙasashen cikin sauƙi, saboda yanda tsarin sufurin namu yake ya yi tsada kuma yana da wahalai. So bukatun ne da yawa, kowancen kuɗi ya zo akwai bukatun da za a sa shi. Ayyukan da aka bari da yawa, ka duba ka ga ayyukan da aka gada da shi Babu Buhari ya gada, Allah ya yi yawa da su. Kusan kowane lungu da saƙo an ci gaba da waɗannan ayyukan da aka gada na da, har ila yau kuma ana ƙara ba da wasu domin matsalar ta daɗe kuma ta tabarbare da yawa, wanda yake sai an yi hoɓɓasa za a iya shawo kan abin. In ba haka ba za a yi ta yi ne, ana ta yi kuma yana warwarewa, ana ta yi yana warwarewa idan ba a yi rubdugu a kan lamarin gyaran ba.
Gwamna Badaru, da yake ana maganar hanyoyi, akwai masu sukan lamirin wannan gwamnati daga ma arewacin Najeriya suka ce gwamnatin nan ta musamman ƴan arewa sun zamanto masu rike ƙaho, wasu ke tatsar nono. Abinda suke nufi cewa ayyukan gina hanyoyi musamman da wasu harkokin more rayuwa an fi yin su a kudancin Najeriya. Kasafin kuɗin gwamnatin tarayya a shekaru uku nan duka yankin Yaraba su suka fi amfana da kaso mafi yawa na waɗannan abubuwa. Alhali arewa ke da yawan jama'a, arewa ce ta zaɓi wannan gwamnati, amma banda wannan hanya da kai ka ambata yanzu ta Kano Abuja zuwa Kano, babu wani aiki da za a ce an yi wa arewa, musamman yankin arewa maso yammaci waɗanda suke zamfara da sauransu Sokoto da sauransu, suna kukan cewa wannan gwamnati ta kyale su. Waɗanda ba su zaɓi gwamnatin ba da waɗanda suka zaɓan su a kudancin ƙasa su suke more wannan gwamnati. Me za ka ce kan haka?
Bayan wannan akwai hanyoyi da yawa wanda ake yi ko aka ci gaba da yi. Sanin kanka ne Kano zuwa Maiduguri hanya ce da aka bayar tsawon lokaci ta tsaya, amma yanzu an bujiro ana ta aikin ba dare ba rana. Bayan wannan ana maganar hanyar Katsina Kano Katsina da hanyar Sokoto. So duka waɗannan hanyoyi suna cikin abubuwan da duk ake kokari a yi. Kamar yanda ka sani kuma, in aka faɗi yawan kuɗi na hanya, mu saboda yawan yadda ƙasarmu take da ɗan dama-dama, za ka ga abinda za ka gina hanya a arewa bai kai yawan abinda za ka gina hanya a kudu ba. Wani lokacin an duba yanayin kuɗin za a ga kamar da bambanci da yawa na kuɗin, amma gaskiya ne akwai hanyoyi da yawa wanda aka gada a arewa ana yi kuma na tabbatar a cikin tsare-tsaren da aka yi na yanzu an sa hanyoyi da yawa wanda za a gina a arewa insha Allah.
Gwamna Badaru, shugaban Amurka ya soki lamirin taron koli da kuka halarta. Yana mai cewa tamkar zamanin mulkin mallaka ake a China ta maida Afirka wurin samo kayayyaki da masana'antunta za su sarrafa. Bayan sun gama sarrafa su sake ɗiba su maida su wa mutanen Afirka akan farashi da suke so su sai kayanmu farashi da suke so su sayar mana akan farashi da suke so. Ma'ana cewa Afirka bata nahiyar bata amfana a wannan cuɗanya da ake tsakaninta da ƙasar China. Me zaka ce kan haka?
To a tsare-tsaren da aka fito da su akwai tsari wanda China ta shirya na tura masana'antunta su gina masana'anta kuma su inganta masana'antu a ƙasashen Afirka. Bayan wannan lokaci ya wuce da za a rufe wani ido a yanzu ya shiga abin da yake na mulkin mallaka ko kuma na ba daidai ba. Akwai abu da duniya ta yi bacci ya faru. China ta zama ƙasa mai yin kayayyakin da duk duniya take bukata. Ta yi manya-manyan masana'antu kuma ta sami abin da ake kira economic of scale. So kafin ka zo kai takara da ita a farashin kaya abu ne mai wahala a yanzu. To amma akwai kayayyaki da yawa wanda za a iya yi a wajejenmu kuma za a iya sarrafa su kuma za a kawo kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka tattauna a wannan zaman. Ba magana aka yi ba ta ku kawo kayanku kaɗai mu siya, magana aka yi ta yaya mu ma kayan da muke fitarwa na amfanin gona za a inganta su kuma su ma za su siye su kuma za su yi amfani da su a nan.
To wata suka da ake wa China shine cewa ayyuka hatta ayyuka da ya kamata a ce an bar wa kasashe ƴaƴan kasashe da suka je yin aiki sai ka samu mutanen su suke kawowa, ai hatta aikin labor sai ka samu mutanen su suke kawowa daga China su zo su yi ayyukan da ya kamata a ce ƴan waɗannan kasashe sun yi. Akwai bore a Kenya alal misali, naga ƴan majalisa sun gabatar da kudurori na yin magana akan wannan. A Ghana na san cewa akwai maganan korasu sun zo suna ɗibar ma'adinai ba bisa ka'ida ba. Ban san yadda wannan lamari yake a Najeriya ba, me za ku ce kan wannan al'amari na cewa sai su kaka gida ba ma
a to kamar yadda ka gani kaga ai wurare ana bore, shi yasa mu da za a yi sa hannu akan harkokin gyaran layin dogo wato railway a Najeriya aka yadda cewa dole sai sun koya wa yaranmu, wanda sanin kanka ne su an fara ɗauko yara suna nan suna koyan yadda za su sarrafa wannan ayyuka yadda ba za a buƙaci su mutanen nasu ba su zo su zauna su yi mana. Kuma duk aikin da za mu yi da su yanzu na san ana tattauna yawan wane irin mutane za a kawo wane iri ba za a kawo ba. Kuma kana ji kwanan nan Najeriya ta daɗa sa ƙa'ida akan irin mutanen da za a ba wato expatriate quota wanda za a ba takarda su zo wani aiki a Najeriya. Kuma gwamnatin China ta san da haka kuma yana cikin da abubuwan da ake tattaunawa. Kamar yadda na gaya ma kan mage ya waye, babu wani abu da za a kudunduno a tsaya a sake kawo wa mutanen Afirka kamar yadda aka yi musu da a wahalar da su.
To gwamna Badaru, kusa da kai a nan Kano kantin kwari, yan kasuwa na kasuwar sun yi kuka kuma akwai alamar cewa yan kasar sun China sun kwace wannan kasuwa baki daya. Yan arewa sun zama yan baran da su ne suke zamanto na gaba kawai, amma dan China ne ke zaune a gefe amma dan arewa ke kula da kanti. Wannan na daga cikin suka da ake yi ana zargin maganan cin hanci da rashawa daga bangaren hukumomin shige da fice da dai sauransu. Na san botakil ka ji wannan kukan, me ake yi na magance wannan matsala da tuni ta riga ta auku?
To ka san maganar matsala ta cinikayya tana da wahalar a yi bayani a gane ta da kyau. Na ɗaya dai da ɗan China shi yake buɗe kantin sai siyar, wannan yasa aka hana. Su suke kawo kayansu, su suke ba mutanenmu su siyar, wataƙila dole su zauna a kusa domin su ga tsarin yadda aka yi cinikin kuma su karɓi kuɗinsu. Ina gani mutanen kantin kwari ne in sun yi adalci za su yi bayanin me ya faru da 'yan China nan da suna China suke aikowa mutanenmu kaya a saida a biya su kuɗinsu. An saida an biya su in kokuwa wasu ba su siyar sun biya ba, shi yasa suka biyo kayan nan suke kasawa su tsare su bi.
To wata tambaya biye da wannan ita ce batun yadda kasuwannin ya zamanto ka'idojin da aka yi kayayyaki ke shigowa suke kashe masana'antu kanana na cikin gida China na daga cikin kasashe da ake zargi da kayayyaki da suke shiga saboda arhansu da sauransu suna kashe masana'antu na cikin gida misali kamar a Najeriya da sauransu a wannan taro akwai wani batu da aka yi game da wannan
kamar yanda ka sani shine aka yi maganar yanda zamu inganta namu taimakon da zasu bayar mu inganta namu masana'antu in ya kama su masu wannan masana'antun da suke kaya gida su nemi mutanen mu na Afrika a hadu a sake wasu kamfanonuwan da za a gina a Afrika waɗanda kuma za su fidda waɗannan kayayyaki kamar yanda nake gaya ma kuma kamar yanda na faɗa yanzu duniya ta yi sake China ta gina manya katafaren masana'antu wanda yake a komai za su kera cikin sauki saboda abin da muka faɗa na economic of scale to dole gwamnatoci su rinka aunawa suna dubawa akan komai za a kawo wannan abin da za a kawo da gina masana'antun da kuma tsadar da mane talaka za su sai kayan ya yake su auna su ga abin da ya dace a yi kuma su ga yanda za su taimakawa masana'antun gida su haɗu da su masana'antu na China din domin a gina wayannan masana'antu a Afrika
jama'a ƙarshen firar kenan sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin a madadin Alhaji Abubakar Badaru gwamnan jihar Jigawa da abokin aiki Sabo Aliyu Imam da waɗanda suka taimaka da sauti ne Salo Garba ke muku fatan alheri ku kasance cikin ƙoshin lafiya
kuɗe a kashe su ta hanya mai kyau